daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 60 25 da 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Far'a FM Nomad, Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya shafin mu na wato tashar mu ta FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafukan mu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi. Muhammad Lalo ne tare da Ibrahim Kano su garba muka sake dawowa a daidai wannan lokaci. Inda za ku ji cewa Majalisar Dinkin Duniya ta tura wata tawaga zuwa kasar Mali domin gano musabbabin wani rikici da ya sanadira mutuwar mutum sama da 100 a ƙarshen makon da ya gabata. Muna dauke da ƙarin bayani. Baya ga haka muna tafi da maimaicin shirin ciki da gaskiya tare da Sarfil Hashim Gumel da sharhin wasu daga cikin jaridun ƙasar Kamaru da kuma wasu daga cikin ra'ayoyinku. Amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum mai saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump yayi hasashe jiya Talata cewa duniya baki daya na yin Allah wadai da manyan kafafen yada labaran Amurka saboda yadda suka yi ta yada abin da ya kira almarar cewa an yi hadin baki da Rasha. Manyan kafafen yada labarai na shan caccaka da ba'a a fadin duniya inda ake kiran su gurbatattu kuma makaryata. A cewar Trump ta kafar Twitter ya kara da cewa sun shafe shekaru biyu suna ta yada almarar nan cewa an yi hadin baki da Rasha, alhalin kuwa a duk tsawon lokutan nan sun san cewa babu wani hadin baki da aka yi. Su ne makiya jama'a na hakika kuma su ne jam'iyyar adawa a zahiri. Trump ya sake tura sakon Twitter din wasu magoya bayansa mai cewa tun asali ma bai kamata a yi wannan binciken da aka shafe tsawon watanni 22 ana yi karkashin mai bincike na musamman Robert Mueller ba. To amma a gefe guda kuma ganin cewa Mueller ya cimma matsayar cewa babu shaidar an yi hadin baki da Rasha, sai Trump ya ce rahoton Mueller din mashahuri ne kuma na da matukar inganci. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya bayyana garkame al'ummar musulmi akasari yan kabilar Uyghur da sauran tsirarin al'ummomin musulmi da kasar Rasha ta yi a wasu sansanoni da ke Xinjiang na yammacin kasar da cewa abin tayar da hankali ne kuma na yin Allah wadai. Mun sha fitowa fili muna yin tar da hakan kuma mun yi tattaunawa da China a keɓance kan wannan batu. A cewar Pompeo yayin da yake amsa tambayar da muryar Amurka ta masa kan batun, ya kara cewa Amurka na kokarin shawo kan China ta gane cewa hakan bai dace ba kuma ta daina. Dama kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun zargi kasar ta China da garkame miliyoyin yan kabilar Uyghur. A martaninta, China ta ce tana shirin kawar da tsaurin ra'ayi ne kuma ana koyar da ayyukan yi da doka da kuma harshen sun na mandarin a sansanonin. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya ya yi kiran da aka yi zuciya nesa jiya Talata a zirin Gaza, inda jiragen yakin Isra'ila suka kai hare-hare da asuba a matsayin martanin wasu hare-haren rokokin da aka cillo musu daga yankin Falastinu. Da farko dai mun fito karara mun yi Allah wadai da kai hare-haren rokokin da aka yi, to amma yanzu mun yi imanin cewa wajibi ne a kauce maruru ta rikicin a kai zuciya nesa, abinda Antonio Guterres ya gaya manema labarai kenan. Ya kara da cewa roƙon da muke yi shine a kai zuciya nesa a halin da ake ciki yanzu saboda kar a daɗa galabaitar da mutane a bangarorin Isra'ila da Gaza kai ma da fadin Falastinu baki daya. Ana zargin mayakan Hamas da kai harin rokokin da aka kaddamar daga zirin Gaza wanda ke ƙarƙashin ikon mayakan. Mutane bakwai sun samu raunuka a wani gida da ke arewacin Tel Aviv. Isra'ila kuma ta mai da martani da jerin hare-haren jiragen sama kan wasu wurare da dama a fadin Gaza. Majalisar Wakilan Amurka jiya Talata ta kasa jingine ayyana dokar ta ɓaci da shugaba Donald Trump ya yi kan iyakar kasar da ke kudu. Majalisar wadda ke da rinjayen 'yan Democrat ta kada ƙuri'a da 248 akasin 181 na jingine hawa kujirar na ki da Trump ya yi. To amma ƙuri'ar ta gaza da 38 wajen cika adadin sulusi biyu na rinjaye da ake bukata. Trump ya ayyana dokar ta bacin ne a watan Fabrairu. Yana mai nuni da abin da ya kira matsalar tsaro akan iyaka da kuma matsalar jin kai dan amince masa ya tattaro dala biliyan 3.6 da ayi wato da aka ware tun asali ma wasu shirye-shiryen gwamnati saboda ya samu kudin gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico. Wannan ƙuri'ar da aka kada ta sa Trump zai samu hurumin ci gaba da nazarin wasu asusun gwamnatin tarayya da zummar samu kudin da yake bukata don gina katangar.
Ibrahim Kalmasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ofishin da ke kula da kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira ga gwamnatin Mali da ta gudanar da bincike kan kisan mutum sama da 150 da aka yi a ƙasar tare da gurfanar da su masu hannu a wannan aika-aika a gaban kotu. Ga fassarar rahoton wakilin muryar Amurka Lisa Schlein. Ofishin da ke kula da kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce wannan hari da aka kai a ranar Asabar a Ogosagu da ke yankin Mpoti a tsakiyar ƙasar ta Mali ya nuna yadda matsalar fadace-fadace ke kara karuwa a wasu sassan kasar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce cikin 'yan shekarun da suka gabata fada tsakanin Fulani da 'yan kabilar Dogon ya yi sanadiyar mutuwar mata da kananan yara da maza da yawan sai kai 600. Rikicin wanda ya kazanta a baya-bayan nan kan samo asali ne daga takaddama da ake yi kan filaye da ruwa tsakanin Fulani waɗanda makiyaya ne da 'yan kabilar ta Dogon waɗanda mafarauta ne. Ofishin da ke kare haƙƙin bil'adaman ya ce waɗanda suka tsira daga harin da aka kai a ranar Asabar aksarin su Fulani ne waɗanda suka zargi 'yan kabilar ta Dogon da kai musu hari da manyan bindigogi. Mai magana da yawun ofishin na Majalisar Ɗinkin Duniya Rabina Shamdasani ta ce wasu daga cikin 'yan kabilar ta Dogon suna kallon Fulani ne a matsayin masu goyon bayan kungiyoyin mayakan da ke ikirarin jihadi.
I understand that many of these communities either they're using this as a pretext for intercommunal violence.
Na fahimci cewa yawa daga cikin al'ummomin sukan fake ne da fadan kabilanci ko kuma su fake da cewa suna kare kansu. Sukan dauki doka a hannunsu domin kawar da waɗanda suke wa kallon abokanan gaba da ake musu kallon masu tsauraran ra'ayi wanda hakan kan kare akan kananan yara da ake kashewa har kaga ana jefa gawar mutane a rijiya ko a kona mutane da ransu a gidajen su.
Killed, people's bodies are thrown into wells, people are burned alive in their homes.
Shamdasani ta kara da cewa ta kula 'yan kabilar ta Dogonce kadai ke zargin cewa Fulani na nuna goyon baya ga mayakan da ke ikirarin jihadi. Ta kara da cewa gwamnatin Mali ta kaddamar da wani bincike a wani yunkuri da ta yi na kawo ƙarshen rikicin amma ta ce babu ko mutum guda da aka gurfanar a gaban kotu. Sannan Shamdasani ta ce yanzu haka sun tura wata tawaga mai dauke da masu binciken manyan laifuka da masu kare haƙƙin bil'adama zuwa ƙauyukan da aka kai hare-haren inda za su tattauna da mazauna yankin domin gano asalin abin da ya faru. Ta kuma ƙara da cewa ofishin da ke kare haƙƙin bil'adama na majalisar zai goyi bayan gwamnatin ta Mali domin ta faɗaɗa wannan bincike. Fassarar rahoton Lisa Schlein kenan. Kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waka.
Thank you.
madalla ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo anan na cewa karfe 3 dare ne da minti 10 yanzu ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A ci gaba da kawo muku batun takaddama da ke faruwa tsakanin wasu matasa ƴan uwan juna biyu da gidan man Alhaji Awal AA Rano dake garin Kefa a jihar Nasarawa. Matasan biyu Alhaji Hallal Sabi Kefir Alhaji Ramadan sun shaida mana cewa sun baiwa rukunin gidajen mai na Alhaji Awal AA Rano aran gidajen da suke ginawa a bayan gidan man a Kefi da zuma cewa za su gyara manyan tankunan gidan man da suka goce a ƙarƙashin ƙasa. Inda suka ce daga ƙarshe hakan ya kai ga rushe ginin su da mamayar da shi wajen zuba raba tare da an biya su komai ba. Idan masu raruna biye da mu a makon da ya gabata mun ji ta bakin babban daraktan kamfanin AA Rano Alhaji Muhammad Suleiman wanda ya faɗa mana cewa kamfanin su bai shiga wata yarjejeniya da matasan ba kuma alhakin biyan matasan haƙin su yara ta ne a wuyan ɗan kwantiragin da suka ɗauko domin yin aikin. Hakan ya sa muka tuntuɓi asalin injiniyan da ya yi aikin gyara tankunan mai suna injiniya Abdullahi Baba Samanaka.
Assalamu alaikum jama'a. Sunana injiniya Abdullahi Baba Samanaka. Ni ne injiniyan da ya yi aikin wannan gidan mai sakamakon barna da ruwan sama ya ma tankunan ƙarƙashin ƙasa na wannan gidan man AA Rano. Abin da ke faruwa ni dai an umarci ne da in zo in gyara wannan tanki amma da cewa idan ina da buƙatan waɗansu bayanai ko kuma wani taimako in sami ma'aikatan wannan gidan mai kamar manaja kenan da sauran manya-manyan staffs.
Injiniya shin asali waye ne ya baka umarnin ka zo ka gudanar da wannan aikin?
To akwai mai gidana wanda yake shine wakilin AA Rano wanda shi kaman contractor ne ni kuma ni ne injiniyansa. Ka san akwai contractor to dole kuma a samu injiniya. Ba da ma contractor gudanar da aiki sai da injiniya tunda ba field ɗinsa ba ne. To wannan contractor shi turo ne a matsayin zo yin aiki. So bayanin kenan.
Wato muna ji ba mu labarin menene ya faru don saboda su waɗannan masu gida sun ce an fidda tsoffin tankunan da suka lalace an sa su a filinsu da ya kai ga haddar rushe gininsu da suka fara ginawa gidaje biyu da suke manne da juna. Yi mana bayani me ya faru.
Alhamdulillah abin da yake faruwa shine lokacin da na zo na duba wannan tankuna sai ne tunanin in zare su in fitar da su fili don in gyara ko kuma a kawo sababbi in sa. To sai na fahimci ta gefen da ya kamata a ce na fita da tankunan nan hanya ce da al'umma ke wucewa wanda babu dama bamu da isasshen fili dai ta wurin. Ba ni da masaniya ga masu fili ko ko gidajen bayan nan. Amma wani irin taimako za ka yi min ka nema min alfarma wajen waɗannan masu gidaje in yi amfani da ɗan gap da ke tsakanin wannan gida da wannan gida in shiga da mashin ɗin da zai ciro min tankunan nan. Sai ya ce abu ne mai sauƙi in ji shi manaja. Sai ya ce da ni wanda muke tunanin za a bi ta jikin gidansa ma ɗan uwansa ne don haka ba zai je nemi izini ta wurinsa don kada wani abu ya faru ba tare da saninsa ba sai zama mun yi laifi. Bai kuma yi ƙasa a gwiwa ba ya tashi ya je samu wannan mutum walau dai ta hanyar wayan tangaraho ko kuma fuska da fuska haka. Ya nemi izinin wannan mutum har ya kai ga ya ce masa idan ko na ce idan Allah ya kaddari mun yi mun gama lafiya fine amma in wani abu daga cikin gininsa mun dan taba shi da wannan karfi namu za mu gyara a tambaye shi in ya yarda mu yi in bai yarda ba mu haƙura. A ƙarshe ya ce ya amince amma idan an balla wani wuri a gyara. Shi ko wannan manaja da ya zo min bayani sai na ga zan iya in wannan abu ya in wani daga cikin sashin ginin sai ya dan balle mu gyara din hakan muka yi. To muka yi aiki muka gama lafiya sai amma kafin mu yi din mun dan samu wani gefe na bango kwaya daya na sa aka kwance shi wannan bango ba wai mun rushe ba. Kwancewa muka yi muka tara bulan gefe guda. To a wannan dan tsakani shi mai gida sai turo lauyansa ya zo ya ga ina ne aka kwance kuma gyaran da za a yi ya tabbatar an gyara shi kamar yadda yake a da. da lawaya zo ya duba sai ce to ayi kiyasi na gaskiya a kuma su gyara yadda ya kamata. To nazo nayi kiyasin wannan kaya ko kuwa wannan blocks da muka kwankwance da cementin da za a gyara da kuɗin ma'aikata da dukkan abin da za a dauki nauyin gyara wannan gini da shi, na kiyasta a wadace bisa adalci zai kama naira 200,500. To saboda shi gini wani abu ne wanda yake yana iya samun matsalolin cancanzawa, sai kaga wani abu ya shigo maka ba zato ba tsammani, sai ce kai wannan kuɗi a kai shi 325,000 in Allah ya kaddare wani abu ya yi rara mu dai mun yanke shi a haka.
Wato abinda nake nufi injiniya kai abinda ake da ke tun farko dama idan an gama aiki kawai za a tunda har ka sa an kunce wannan yar katanga a maida ita kawai yadda take. An gama wannan magana dama sun samu lokacin da ka gama aikin can kuna kawai sai ka ci gaba da aikin maida katanga kawai shikenan magana ta kare. Ina ga yadda hirar nan take da an yi wannan da duma waɗannan maganganun ba su taso ba.
Wannan lawaya ya buƙaci in za a maida wannan aiki lawyer mai gida ya kamata ya zo ya gani. To kaga in na fara ba tare da ya zo ya gani ba zai san ko na yi wani maguɗi ta rage ingancin aikin nan. Shi yasa na saurara har zai zo ya duba. To daga nan da aka samu wannan dan tsaiko sai na tafi da nufin in sun gama shawaran da suka ce za su yi akan aikin nan sai su gaya min nan take in ci gaba da aiki na tunda ma'aikata na duk suna nan a wurin. To na dan tafi kwana biyu tsakani sai shi wannan manaja shagari sai ya kira ni a waya ce min to waɗannan masu gida sun ce wannan gida nasu sai da shi za su yi tunda daman ba an gama shi ba ne ba a sa kwano ba wani wurin ma ba a zubalinta ba za su sayar ne don haka sun fasa a gina musu wannan wuri maimakon haka a ba su wannan kuɗi a maimakon kuɗin aikin su yi amfani da kuɗin.
Injiniya wannan fa ya nuna duk an saba ma an caccanza abubuwa da yawa kuma shine kamar maganar da muka yi da su na rashin rubuta takarda din nan. Su ma sun ce a wajen ba a rubuta wata takarda ba sun samu yanzu inda an rubuta takarda in ka gama wannan aikin kawai za ka mayar musu kayan su ne yadda yake kawai yadda ake kenan. In suka zo suka gamsu in ma ba su gamsu wata kila za su sake tada wata magana. Yanzu kuma abin ya koma kuma maganar saida ma gidan.
To maganar saidawa ba cewa suka yi mu saya ba, ba kuma cewa suka yi mu ba su kuɗin nan wani a matsayin wani kaso wani kuɗin sai da wannan gida ba. Na kiyasin wannan kuɗi ne saboda babu dama in ɗebo kuɗi haka kawai in fara zuba a wurin nan sai na sanar da shi kamfanin ko kuma wanda ya sa ni cewa wannan gini mai da gini zai ci kaza ne sannan ya bani dama in karɓa a inda nake karɓan kuɗin nan don ba dama a ce zan zo in yi wannan aiki inje in ce kawai ba ni kuɗi ba ni kuɗi a'a sai na kiyasta naira kaza ne zai gama aikin nan. Kaji dogaro na kenan da yasa nake bin abin daki daki. To da muka kaddara haka da suka faɗa wannan bayani shi wannan wakili na kamfani wato shagari ya zo ya gaya min cewa ga yadda suke nufi. Ban yarda da hakan ba sai da na kira lauyansu in ji shin haka ne. Lauyansu ya tabbatar min haka ne. Na ce to yanzu duk abin da ake yi tsakanin ni da nake wani aiki da ku ana yi ne da ta hanyar shi wannan manajan gidan mai wato shagari shi ya zama shi ne tsakani. Yaya kuke so a yi biyan kuɗin nan? In tashi ne in kawo muku koko in ba shi shagari kamar yadda muka faro tun farko sai shi lauya ce da ni in ba shagari shi kuma shagari ya ɗauka ya ba shi. Ma'ana magana ta farko ta inda aka haɗu nan dai tana ake sauka. Ni ko ban yi ƙasa a gwiwa ba sai na ɗauki kuɗi naira 325,000 maimakon naira 200,500 na asali wanda gini zai ci. Na sa a cikin akaunt ɗin shagari, shagari ya ɗauka ya ba wannan lauya. Shi kuma lauya da ya karɓi kuɗi kwana ɗaya tsakani sai na kira shi a waya. Na ce na ba shagari kuɗi naira 325,000 ya baka? Ya ce ya bani. Ya baka? Ya bani. Shi kenan magana ta ƙare? magana ta kare. Anan muka tsaya. Shi wannan shine hujja na cewa lallai shagari ya bada wannan kudi. Shine karshen bayani.
Idan Allah ya kai mako mai zuwa zamu kawo muku bahasin ainihin manzan gidan man da ya nemi alfarman yin amfani da gidajen matasan kuma shine aka bayar kuɗi ya basu tare da saka hannu a yarjejeniya kan batun yanzu amadadin Nasiru Adamu ya hikaya ni Sarfil Hashim Gumul ke cewa mu kasance lafiya.
Kamar Allah yanzu kuma ga wasu wato sharhin wasu daga cikin jaridin kasar Kamaru.
Za mu fara sharhin jaridun namu ne da jaridar Le Jour ta kasar Jamhuriyar Kamaru an da tarauto mana cewar jam'iyyar adawa ta SDF ta bayyana aniyarta na yin fitali da zaben da za a gudanar a kasar na gwamnati da na 'yan majalisar wanda irin sa na farko kenan da za a fara aiwatarwa a fadin kasar ta Jamhuriyar Kamaru tunda kasar ta samu yancin ta daga turawan mulkin malaku. Sai kuma jaridar Scope an da ta ce 'ya'yan jam'iyyar mai mulkin kasar Jamhuriyar Kamaru RDPC sun gudanar da wani biki na ranar haihuwar jam'iyyar tasu yau shekaru 34 kenan. An gudanar da bukukuwan ne a jihohin da ake fama da rikicin yan awaren kasar Jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridar The Guardian an da ita kuma cewa ta yi makarantu sama da guda 100 ne dai aka rufe su a jihar Arewa mai nisa domin rashin ingantaccen tsaro. Sai jaridar Expression da Economy an da ta labarta mana cewa tsohon ministan ayyuka na kasar Jamhuriyar Kamaru da tsare-tsaren birane Jenu Jimesi ga dukkan alamu dai ana ganin cewa yayi rubda ciki akan waɗansu manyan kudade har miliyan 250 na sefan kasar anda ya ayyana cewa zai gudanar da waɗansu ayyuka tsakanin birnin Kirifi da kuma birnin Lolaba. Sai kuma jaridar Premium anda ita ma ta gulmuta mana cewa jagoran 'yan adawan kasar Jamhuriyar Kamaru Maurice Kamto ya fara neman afuwan a wajen magoya bayan sa kana ya ce yana buƙatar yi tozali da shugaba biya. Jaridar Laboka kuma ta ambato mana cewar shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Musa Biya shine wanda zai gaji ta kwararsa na kasar Jamhuriyar Chadi Idris Deby Itno na karban shugabancin kungiyar nahiyar Afirka ta tsakiya SEMA. Jaridar Informatel kuma ta bayyana mana cewar babban kamfanin nan na Conjelcam ya dauki aniyar zai yi kokari ya ga cewar ya yaki yunwa a fadin kasar Jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridar Pilkam an da ita ma ta shaida mana cewar hukumar motsa jiki da tsalle-tsalle na kasar Jamhuriyar Kamaru suna kokari matuƙa gaya su ga cewar an kammala gine-ginen da ake gudanarwa domin gina manyan filayen wasanni a fadin kasar. Za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridar Cameroon Tribune an da ta ce al'umman da suke zaune a babban birnin kasuwancin kasar Jamhuriyar Kamaru Duwala sun miƙa godiya su ga shugaba Biya wajen gina musu wata makekiyar gada da yi a birnin nasu Mama Awal Garba. Muryar Amurka da kasar Kamaru.
Yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke ban mana a kan waitar ho.
Assalamu alaikum gidan radio Muryar Amurka, sunana Gambo Barau Fatas daga tsohuwar kasuwa a garin Fatas. A yau na so na miƙa saƙo na godiya da yabo da mai girma gwamnanmu Alhaji Ibrahim Gaido a bisa sa mana street light na solar da aka yi a garin Fatas da kuma gyaran asibitinmu da ake yi na wannan gari na Fatas. Gaskiya duk wanda ya je asibitin garin Fatas zai yaba da kokari da mai girma gwamna yake yi ta ɓangaren neman lafiya. Sai dai wani hanzari ba gudu ba mai girma gwamna, gaskiya akwai matsala ta ɓangaren likitoci. Wallahi muna laki muna rashi na likitoci.
Assalamu alaikum, da farko sunana Aminu mai shayi na garin Garbacce da kamar kuma ta Baligiyar Taraba tarayyar Najeriya. Dangane da yadda aka kammala zaɓen Bauchi kuma aka bada sanarwar wanda ya ci kauren Bauchi kuma tsohon gwamna ko in ce gwamna mai ci ya yi mu baya a kauran Bauchi da ya lashe a jam'iyyar PDP hakika wannan wani abu yabawa ne ga shi dan takara da kuma wanda yake kan gado na nuna masa cewa ya yadda ya kada shi domin demokuraɗiyya ta ci gaba da fatan Allah ya sa ƴan siyasa mu za su gane ayyukan demokuraɗiyya mai tsafta wadda kowa zai san cewa demokuraɗiyya ake kamar da ake ta a ƙasashen Turai da ba duniya baki ɗaya.
Assalamu alaikum gidan radiyon Amerika, gaisuwa mai yawa da fatan alheri zuwa gare ku. Ni ne Tele Sika na kwatankwata angon Hadiza a nan garin Lamsa Mai Doki a ƙasar Dogojan Koriyar Nijar. Abin da nake bukata in gaya muku, ina duba tsakanin ƴan siyasa da wannan ƙasa ta mu ta Nijar, ina so duk yadda za a ai siyasa cikin kwanciyar hankali. Wannan lokaci da ya kai daga nan kafin zuwa shekara biyu a yi jiyayyar duka za a yi daga nan kafin shekara biyu babu a tsaya ana wani sai suke bisa kan al'amarin yi jiyayyar duka za su yi mangon masu rigima so muke ya zama lafiya a ƙasa so muke ya zama lafiya a nan jamhuriyar Nijar. Wani ya Allah saka muku da alheri, ina wa ƙasar mu da duniya duka fata na alheri. Kuda ta yi da shi kana kwata-kwata angon Hadiza nan garin Lamta Mai Doki.
Assalamu alaikum, sai Hausa na murya Amurka, mai magana dan kaka CEO mai gado da Katifa Kogwar kana wakar hukumar Gezawa jihar Kano a Najeriya. Sai Hausa na murya Amurka, ku miƙa min saƙon gaisuwa ta musamman ga tsohon shugaban Najeriya Mr. Godola Ebele Jonathan. Wannan mutum ya cika da cikin arziki domin kakkaido a ƙarfin kujera irin ta shugaban ƙasa, amma Allah da kekon sa ana zaɓe kafin ma a bayyana cewar an kare shi ike ya yadda an kare shi. Wannan shi ne dattaku sai ga akan kujerar gwamna an tsaya daidai a mutu ko a yare ko kuma a mutu ko a mutu kai. Wannan abin kunya ne abin takaici, saboda haka wannan abin kunya da mutanen mu suke Allah ya sauri. Irin wannan ko mutuwa kuka ba za ga kima kuwa, amma ka gode lan Jonathan ko da ya mutu za ga mutuncin sa tunda ya bar tarihi na kiri.
So yanzu kuma sai labarai a takaice.
To a takaicen, shugaban Amurka Donald Trump ya yi hasashe jiya Talata cewa duniya baki ɗaya na yin Allah wadai da manyan kafafen labaran Amurka saboda yadda suka yi ta yaɗa abin da ya kira almarar cewa an yi haɗin baki da Rasha. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya bayyana garkame al'ummar musulmi akasari 'yan kabilar Uyghur da sauran tsirarin al'ummomi musulmi da kasar China ta yi a wasu sansanonin da ke yankin Xinjiang na yammacin kasar da cewa abin tayar da hankali ne kuma na yin Allah wadai. Sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya ya yi kiran da aka yi zuciya nesa jiya Talata a zirin Gaza, inda jiragen yakin Isra'ila suka yi ta kai hare-hare da asuba a matsayin martanin wasu hare-haren rokokin da aka cillo daga yankin Falastino. Da farko dai mun fito karara mun yi Allah wadai da kai harin rokokin da aka yi, to amma yanzu mun yi imanin cewa wajibi ne a kauce maruruta rikicin a kai zuciya nesa, abinda Antonio Guterres ya gaya manema labarai kenan. Ya kara da cewa roƙon da muke yi shine a kai zuciya nesa a halin da ake ciki yanzu saboda kar a galabaitar da mutane. Majalisar wakilan Amurka jiya Talata ta kasa jingine ayyana dokar ta ɓaci da shugaba Donald Trump ya yi a kan iyakar ƙasar a kudu.
To masu sauraro, da aka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma an jima da misalin ƙarfe 4 kenan yamma a gugun Najeriya na jihar Kamar da Chadi. Za ku ji wata tawagar abokan aikin mu da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Kara manta za a iya zuwa a sake sauraron wannan shirin ko kuma da waɗanda suka gabata ma a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com, inda za a ga hadda rahotanni cikin bidiyo da ma hotuna. In za mu da jinshi Ibrahim Kalmasi Garba da Chani gabatarwa da Solomon Abo ya haɗa shirin baki ɗinsa sai injiniyarmu na Shiwan Khalid. Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC.